أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ainihin wato Alhamis, safiyar 22 ga watan Safar, ga watan Rabi'ul Awwal, hijira na da 1438, daidai da 22 ga watan 12 2016 miladiya. Wannan shine majalisin mu na 14 daga cikin jerin giyar karatun littafin لا إله إلا الله، معناها شروطها نواقضها فضلها. واللفر فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد سعيد الإسلام الله ملوك جنسر كي يساكى مشجع الخير لتافن لكوكار بينا منا أسل ما أنرون كلمة لا إله إلا الله ددكر أبندا مسلمي يكمات يقدر تشيغ مدى ونن كلمة أذوتي يسا، da kuma yadda wannan kalmar take kokari wajen yin aiki wajen yanto mutum gabarin shiga wuta, gabar kuma fada ma ainihin wato tafarki na halaka. Allah muke roko ya tsare mana imanin mu, ya sa mu yi kyakkyawan karshe, ya sanya wannan kalma ta la ilaha illallah ta sa ya sa ita ce kalmar da zamu cika da ita a ƙarshen rayuwar mu baki daya. A darasin mu da ya gabata, jama'a musulmi, in ba mu manta ba, muna nan a inda malam ya mana karatu akan sharadi na 7, shine al-mahabbatu, soyayya game da wannan kalmar wanda ke kore nuna kiyayya gare ta. A inda malam ya kai mutuka wajen bayyana mana al-amra masu yawa dangane da abin da ya shafi wannan kalma din, nuna kauna ga ita kanta wannan kalma din, nuna kauna game da umarnin Allah, nuna kauna da soyayya da jayuwa zuwa ga umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, nuna kauna ga ƴan uwanka musulmi, ƴan uwanka muminai waɗanda kuka yi tarayya da su wajen yin imani da Allah da manzansa da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kaddara za a yi imani da shi. A ƙarshe, inda malam ya ainihin wato kawo mana hadithin nan, hadithin Abu Anas dan Malik, Allah ya ƙara mishi yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, abubuwa guda uku duk wanda ya same su to wannan yana jin dandanan imani a tare da shi. Na farko, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa ya zamto su suka fi kauna soyuwa gare shi sama da waɗanda ba su ba. Sannan kuma وان يحب المرأة لا يحبه الا لله هكذا يقونشي وني متين بايا قونشي دومن كوا سي دومن الله هكذا وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه yayi kyaman ya koma cikin kafirci a bayan Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi gaban wannan kafircin kama ya karahu an yi quzafa fi nar kamar yadda yake kyamar a ainihin wato jefa shi a wutar jahannama Allah ka kiyashe mu a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sharadi na takwas daga cikin sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah malam yace ash-shartu thamin شرط نتقص وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا ونسى شنما لمي ما أبو تائلمي سيسكي كاري أكين شرط عندما كأم بتاقو دابقي سنين كاري أكي سنسن شرط نتقص وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله شيني كافر تشيوى yin tawaye gabarin dukkanin wani abu wanda ake bautawa wanda ba Allah ba ma'al imani billahi rabba tare da yin imani da Allah a matsayin ubangiji wanda ya halitta kuma abin bauta wa khaliqan duk yin imani da ubangiji a matsayin mahalicci wa ma'budan bihaqqin da kuma sanya shi abin bauta bisa cancanta bisa kuma gaskiya wannan shine sharadi ne takwas da malami suke sawa game da wannan kalmar ta ainihin wato la ilaha illallah qala subhana allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa yana fari a cikin suratul baqara aya ta 256 allah ta'ala ya ce la ikraha fid din babu tilasci a cikin addini babu wani wanda zai maka dole ya jawo ka da kacha ya dauro ka yace dole sai ka zo ka bi addinin sa ko dole sai ka bi aqidar sa ko dole sai ka bi sulukin sa ko dole sai ka bi tsari irin na rayuwar sa babu wannan a addinin musulunci jama'a an gane wannan ko dan haka kai kai addinin ka ka kuma kyale wani ma ya addinin sa lakum dinukum waliya din addinin ka daban addinin ya daban aqidar ka daban aqidar ta daban babu ruwan ka da ni babu ruwana da kai illa iyaka abinda ya hada mu guda daya gida daya uwa daya uba daya shine musulunci wanda idan mutun ya dace da abinda Allah ta'ala yake so da abinda manzon Allah ya karantar kai tsaye yana da haƙi a wurin ka kaji cewa kana kaunar sa kai cewa yadda kake baka son wani sharri ya same ka haka nan baka son sharri ya samu dan uwanka haka nan yadda kake son wani alkhairi ya same ka zaka so ka ji alkhairi kai ma ya samu wani dan uwan naka jama'a wannan shine ma asalin imani an gane wannan ko to wanda baya addinin ka baka tilasta mai dole sai yayi addinin ka ko ya bi tsari irin naka a rayuwa domin kowa Allah ta'ala ya halicce shi da abubuwa ne mabambanta jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imani to gashi nan Allah ta'ala ya ce la ikraha fid din babu tilasci a cikin addini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy hakika shari'a ta bayyana gabarin ainihin wato zalunci gabarin kuma bata shari'a jama'a a bayyana take Allah madaukakin sarki yayi bayaninta matukar yin bayani ya waddaha a cikin alqur'ani ya kuma ƙara yin bayanai a cikin ainihin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai bari ma Allah sai ya kawo dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan littafin gare shi saboda ya bayyana muku wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da wannan littafin inji Allah litubayyana lin-nas domin kai wa mutane bayani dalla dalla ma nuzila ilaihim ka bayyana musu wannan abin da aka sassaukar gare su wala'allahum yatafakkarun kuma Allah yayi haka domin mu zanto masu tunani masu tuntuntuni a cikin ainihin abin da ake karantar da mu dan haka qad tabayyana rushdu min al-ghayy shari'a ta bayyana gabarin ainihin wato bata faman yakfur bi taguti to duk wanda ya kafirce wa tagutu dukkanin wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba sunan shi ne sunan shi tagutu dan haka dukkanin wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billah ya kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa wannan yayi riko da wata igiya mai kwari lam fi soma laha wacce bata yankewa bata gutsirewa wallahu sami'un alim kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma ubangiji masani ne a wannan aya Allah ta'ala ya bayyana mata matukar bayani dangane da ainihin wato cewa wannan addini na musulunci babu ainihin wato tilasi a cikin sa baka tilasawa mutum dole sai ya bi shari'arka ko sai ya bi ainihin wato aqidarka ko sai ya bi abin da kai kake kai a'a Allah madaukakin sarki ya riga ya raba hanyoyin bata da hanyoyin shari'a illa iyaka ya rage ga ainihin wato kowa faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda yaso yayi imani wanda yaso ainihin wato ya kafirci Allah ya riga ya bawa kowa zabi daga cikin ainihin wato halittinsa cewa in mutun ya so yayi imani da Allah cikakken imani in bai so ba kuma ya aikata ma dai duk yadda yaso illa iyaka makoma tana wurin Allah ne man amila salihan fali nafsi wanda ya aikata alheri ya aikata aiki mai kyau yayi domin kansa ne waman asaa haka nan wanda ya muna na aiki shi ma yayi dan wane ne dan kansa ne ina fata an gane wannan jama'a sai ma Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamto bai zalintan bayi ba ke dan kaga ashe Allah madaukakin sarki yana yin sakamako ne da kwatankwacin ayyukan da bayi suke aikatawa jama'a an gane wannan ko to saboda kamalan wannan addinin jama'a da bayyana ayoyinsa shi yasa ya zamto addinin baya bukatar ma sai ka tilasta wa mutum imma dai ka sashi ko ka hana shi dan wani lokacin da kake ganin cewa zaka hana shi lokacin da kake jin cewa kuma yanzu ya fara son wannan abu lokacin da kake jin cewa yayi kaza kai bar kai kishiyansa lokacin yake ƙara samun natsuwa da wannan abin saboda dama ya san abin zai faru jama'a ina fata an gane wannan saboda haka babu wani abu sabo a rayuwar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya zo da mutane alheri irin sa amma me ba ai masa ba an kyare shi an zage shi an ci mutuncin sa an karya masa hakuri an buge shi an fasa masa kai ba irin abin da ba ai masa ba an ce makaryaci ne an ce matsafi ne an ce makaryaci ne an ce ma mahaukaci ne babu irin abin da ba faɗa masa ba to dan yau ka zo kana da'awa wani ya zo ya maka irin wannan ashe dama zai iya yi dan dama a kowane zamani da kowane lokaci tsakanin annabawa da manzanni da kuma malamai masu wa'azi sai an samu wasu matsiyata waɗanda za su rika kawo matsaloli ga waɗannan mutane imma dai ga malamai imma dai ga ainihin wato dukkanin mai kokarin kawo gyara a addini haka Allah ya faɗa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurra kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi shayatinal ins wal jinn shaydanin mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin suna yi wa sashin su wahayi zukhrufal qawli maganganu na ƙarya gururan saboda rudi saboda su rudar da mutane su fake ko su kautar da mutane gabar bin hanyar Allah an gane Allah ya ce walau sha Allahu ma fa'aluhu inda Allah ya so da ba su aikata hakan ba amma ya bar wannan domin ya zamto gwaji ga ainihin wato sauran bayi wanda yake ganin cewa zai bi tafaki na shari'a to ya bi Allah da ya riga ya yi bayani matukar yin bayani jama'a an gane wannan ko to shi yasa Allah ta'ala sai ya bayyana cewa to lallai gaskiya ta bayyana gabarin ƙarya shine ar-rushd gaskiya ta riga ta bayyana gabarin ƙarya duk mutumin da ƙarya yake addininsa duk mutumin da ƙarya yake a mu'amalarsa, duk mutumin da ƙarya yake yi a cikin imaninsa, Allah zai bayyana shi. Mutumin da ya dauki addini a matsayin kasuwanci, da mutumin da ya riƙe addini a matsayin part-time na wannan lokaci ne a dan yau gobe kuma a bari, yana bautawa Allah akan gaba, in an dalla mai yayi addini, in ba dalla mai ba yayi fushi. To duk wannan za ka cewa Allah ta'ala ya san da su jama'a, ya kuma san abin da kowa yake aikatawa. Jama'a an gane wannan aiko? To shi yasa sai Allah ta'ala ya ce faman yakfur bi taguti, duk wanda ya kafircewa tagutu shine dukkanin wani abu wanda aka bautawa wanda ba Allah ba. Wa yu'min billah, ya kuma yi imani da Allah, ya tabbatar da bauta ba ta cancanta ga kowa sai Allah shi kadai. Sai Allah ya ce faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wannan ya daidaitu, ya kuma kama hanya madaidaiciya, ya kuma kama addini wanda yake mafi karfi, hanyar da ba ta yankewa za ta sadar da shi har zuwa ga Allah. Domin a cikin al-wasaya al-ashir da Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul an'am, a ƙarshe sai Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, kuma lalle wannan tafarki na ne, hanya ta ce miƙaƙƙiya dodar, fattabi'uhu, don haka ya komo mene ku bi wannan hanya. Wa la tattabi'u subula, kana ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi na ɓata. Fatafarraqa bikum an sabili, idan kun yi haka za su raba ku gabanin bin hanyar Allah. Allah ce zalikum wasaqukum bih, wannan ana yi muku wasici da ita ne, ana umartan ku da wannan ne, la'allakum tattaquna, saboda ku zama masu tsare dokokin Allah, masu jin tsoron Allah. Kaga kenan ashe Allah ta'ala ya riga ya bayyana wannan abin jama'a, matukar bayyanawa. To duk wanda ya yi imani da Allah ya kafircewa dukkanin wani abu da aka bautawa wanda ba Allah ba. Wannan abin annabi ne, mala'ika ne, waliyi ne, malami ne, bishiya ce, aljani ne, sumburbura ce, rana ce, wata ne, ko me aka bautawa jama'a, wannan abin hanyar shi yankacce ne, kuma sunan wannan abin da aka bautawa tagut. To Allah ya bayyana duk wanda ya yi imani da Allah ya kafircewa tagutu, ya yi riko da hanya madaidaiciya, ya yi riko kuma da igiya wacce take mai karfi wacce ba ta yankewa. Kuma Allah maɗaukakin sarki sami'un, mai ji ne game da maganganu da abin da bayinsa suke faɗi. Alimun, kuma masani ne game da ayyukan da suke aikatawa da niyoyinsu. Kuma da sanni Allah ta'ala zai musu sakamako akan wannan aikin jama'a, shine ma'anan kawo wallahu sami'un alim, ma'ana Allah mai ji ne game da abin da suke faɗi, da abin da suke niyyan faɗi ma, wanda ba su riga sun faɗi ba Allah ya sani. Sannan kuma alimun, masani ne game da dukkanin ayyukansu da niyoyinsu, abin da ka aikata da wanda ma kake nufin za ka aikata Allah ya sani. Kuma da sanni Allah zai yi kowa sakamako da wannan aikin da yake aikatawa. Jama'a ina fata an gane kenan, wannan sharɗin jama'a shine al-kufru bi taghuti wal imanu billah, mutun ya kafirce wa tagutu ya kuma yi imani da wa, yayi imani da Allah madaukakin sarki. Wa huwa an-nafyu wal ithbatu alladhi fil kalimati at-tayyibah, wannan kuma shine korewa da kuma tabbatar wanda ke cikin ainihin wato wannan kalmar mai kyau, wannan kyakkyawan kalmar ta la ilaha illallah. An gane ko? Wa fi da'watil mursalin, kuma wannan shine asalin abin da ke cikin da'awa ta manzanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko su domin su kirayi mutane zuwa ga addininsa. Li anna an-nabiyyina wal mursalina ja'u bin nafyi wal ithbati, domin annabawa da manzanni gaba ɗayan su jama'a sun zo ne da mene? Sun zo ne da korewa da kuma tabbatarwa. Ina korewan? Allah ya ce u'budullaha, manzannin kira suke yi ku bauta wa Allah shi kadai, ma lakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin bauta bisa cancanta saiwa sai Allah. Kaga u'budullaha, wannan tabbatar da bauta ga wane ne? Allah shi kadai. Ma lakum min ilahin ghayruhu, babu wani abin bauta wanda ba shi ba, nan kuma menene? Kore bauta ga wani Allah ne, ko wane ne kuma ko menene? jama'a an fahimci wannan ko dan haka shi yasa malami suke sanya wannan shar'in na ainihin wato takwas malai sai kawo mana hadisi wa an Tariq bin Ashyam an karbo wannan hadisi daga Tariq dan Ashyam Allah ya kara mishi yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yana cewa man qala la ilaha illa Allah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa dukkanin abin da ake bautawa wanda ba Allah ba hurima maluhu wa damu an haramta jininsa da kuma ainihin wato dukiyarsa duk mutumin da ke faɗin la ilaha illallah an haramta maka ka ainihin wato ci dukiyarsa an haramta maka wa damuhu da kuma zubar da jininsa wa hisabuhu ala Allah hisabinsa kuma yana wurin Allah asin dukiyar nashi ya shafi komai ya shafi dukiyarsa ta kasuwanci ya shafi dukiyarsa wanda zai ciyar domin ɗauka addinin Allah ya shafi dukiyarsa wacce ainihin wato zai gina ɗakin Allah da shi amma ka duba yadda Yusuf fasikai fajirai suke ƙoƙarin yin aiki domin rusa addinin Allah rusa ɗakin Allah a matsayin ma shi yana ganin ma bauta yake yi saboda tsabar jahilci saboda tsabar fasikanci da fajirci duk wanda ya aikata wannan aikin ya aikata cikin dare yayi ko ashe Allah ana boye masa ne kuma akwai lokacin da babu Allah akwai lokacin da babu ilimin Allah ashe Allah bai gani ba la shakka Allah ya gani kuma ya san wayeyi kuma ya san suwa suka yi ya san inda aka kitsa wannan magana ya san dawa dawa aka yi magana a wurin mala'ikunsa kuma sun rubuta yana nan a rubuce a lauhul mahfuz Allah ya san wanda ya tofa kalma kwaya ɗaya akan wannan aikin da aka yi Allah ya san wanda da aka yi faɗa ya ji daɗi ya ji cewa ai shi ya more yanzu ne ake yin addini hankalinsa ya kwanta ransa ya daɗi duk Allah ya san wannan gashi manzon Allah ya faɗa mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya kuma kafirce wa dukkanin abin da ake bauta wanda ba Allah ba manzon Allah ya ce hurima maluhu wa damu an haramta maka cin dukiyarsa ka bata shi ko kai ainihin ci dukiyarsa bisa ga zalunci an haramta maka zubar da jininsa sannan wa hisabuhu ala Allah hisabu zahaninka yake wane ne ya faɗa maka cewa in yayi addinin Allah ba zai karɓa ba kai ne mai karɓan aiki ba kai bane mai karɓan aiki Allah ake wa ka bari Allahn da ake wa din ya saukar da sabon wahayi tukune ce ba zai karɓa ba sai ne suka ce to yanzu Allah yake ba zai karɓa aikin su wani ba kamar yadda Allah yayi wa kristoci da yahudawa da sauran ainihin wato fajirai waɗanda suka rayu a zamanna daban-daban an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani dan haka gashi nan Allah manzon Allah ya ce wa hisabuhu ala Allah hisabun sa kuma yana wurin Allah yana ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a labban hadisi na 23 a cikin littafin sa as-sahih mali yace wa hadhihi shurut thamaniya wadannan sharudan guda takwas jumi'at fi hadhain albaytaini an dunkule su an cure su an mulmule su a cikin wadannan baitika guda biyu da wani malami ya rubuta yace ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها يتي علم شرطنا وانا كلمة أنا لا إله إلا الله شيني متن يساوج كتي إلم ميكوري جاهلتي ويقين دكما يقيني وانك يكوري شكا وإخلاص da kuma tsarkake addini ga Allah wanda ke kore shirka wa sidquka da kuma yin gaskiya gaskata wannan kalman mai kishiyanta ƙarya ma mahabbatin tare da nuna kauna ga wannan kalman wanda ke kore nuna kiyayya gare ta da kuma ma'abota fadin ta wan qiyadin da kuma jayuwa zuwa ga Allah wanda ke kore yin watsi da wannan kalma din wal qabuli da kuma karba laha ga ita wannan kalma din wazida thaminha sai aka ƙara da takwas din ya zama mene al kufran minka kafirce wanda kake yi bima siwal ilahu min al awthan qad uliha ga dukkanin abin da ake bautawa na gunki wanda aka sanya shi a matsayin abin bauta ɗaya ne abin nan gunki ne abin nan kabari ne abin nan menene bishiya ce rana ce koma menene aka bauta wanda ba Allah ba kafirce masa yana daga cikin sharadin cikin kalman ka la ilaha illallah kada ya zamto kuma kana bautawa Allah kuma kana bautawa shi ɗaya ne kana masa yanka yana baka umarni ka bi yana hana kai wasu salloli daga cikin salloli kai tsaye kana bauta masa ne amin yi bayanin abin da yake matsayin bauta ko ko kuma a'a addinin kake yi amma ana waina ka kamar yadda ake buga bal a buga ka can a buga ka can a buga ka can za a halatta maka abin da Allah ya haramta kuma kai biyayya a kai hakanan za a haramta maka abin da Allah ya halatta kuma kai biyayya a kai wannan kuma shine asalin bauta ko ka sani ko baka sani ba kayi wa wanda ya umarce ka bauta dan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi ingantacce hadisin Adi dan Hatimin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda mana yace wa hunalika shartun liman qadara hakanan akwai wani sharadi kuma ga dukkanin wanda yake kaddara wannan sharadin ya zamto daga cikin sharadin kalmar la ilaha illallah an gane ko ga dukkanin wanda ya sami ikon kari a kanta fa yakunu shartan tasi'an 'inda al-qudra sai zama shine sharadi na tara an gane wannan ko bisa shartantawa shine mene wa alayhi fa takunu shurutu tis'a to anan sharadin kalmar la ilaha illallah sai su zamto guda nawa guda tara jumi'at fi hadhain albaytaini gashi nan su ma an hade su an dunkule su a cikin waɗannan baitika guda biyu shuruquha liman bi qudratin nataq ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaq wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu kufrun bi taghutin ima aqulu kunji yace shurutuha sharudan wannan kalman ta la ilaha illallah bi qudratin nataq ga dukkan wanda ke da kudura kuma ya fadi wannan kalman da bakin sa an gane kenan akwai furci bayan imani na zuci ana bukatan kuma ka fadi kalma a mene ka fadi kalman da bakin ka shine nataq ilmun dan haka akwai ilimi yaqinun akwai yaqini wan qiyadun da kuma jayuwa zuwa ga wannan kalmar wa sadaq da kuma gaskatawa wal hubbu da kuma nuna soyayya wal ikhlasu da kuma nuna ikhlasi tsarkake addini ga Allah shi kadai wal qabulu da kuma karban wannan kalma din na karshe kufrun bi taghutin sai kuma kafirce wa taghutu sai malace ima aqulu ka kiyaye abin da nake faɗa maka an gane wannan ko kina mun samu nutuki a ciki wannan shine cikamakon wannan ainihin wato sharadi na tara mala yace fa shar'u tasi'u ala hadha kina sharadi na tara na kalmar la ilaha illa allah akan wannan tsari shine mene huwa nutuku biha shine ka fadi wannan kalmar da bakinka an gane wannan ko shine sharadi na nawa shine sharadi na tara qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innahum kanu lalle su mushrikan larabawa sun kasance idza qila lahum idan aka ce da su la ilaha illa allah babu abin mutabisa cancanta sai Allah yastakbiruna sai su tore girman kai an gane wannan ko ba sa ainihin wato yadda da wannan kalmar ba za su fadi ta ba sannan ba za su yadda da ita a zuci ba wa yaquluna zaka jama suna cewa a inna la tariku alihatuna yanzu mu sai mu kyale ababen bautan mu li sha'irin majnun ga mawaki mahaukaci ina fata an gane wannan wai a wurin su manzon Allah mawaki ne ko mahaukaci ne kenan kaga irin wannan cin mutuncin da ta'addanci ga addini jama'a ba za ka fara shi ba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala haka ne an karbo hadisi daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni da in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun fadi kalmar la ilaha illa Allah kaji inda aka dauko wannan sharadin kenan har sai sun fada da bakunan su sun yi imani da Allah kuma imani irin na gaskiya ina fata an gane shi yasa mutanen kauye suke cewa qalatul a'rabu amanna kauyawa suna cewa mun yi imani Allah ya ce a kullam tu'minu walakin qulu aslamna ka ku ce mun yi imani sai dai ku ce mu musulunta walamma yadkhulul iman fi qulubikum imani bai riga ya shiga zuciyarku ya zauna ba daren dan tukuna akwai saura an gane wannan ko dan haka ba a gorantawa Allah addini jama'a shine ma Allah yake cewa yamununa alayka an aslamu wani ya musulunci sai kuma wallahi sai in koma ruwa haka nan kawai shike ni ba za a min kaza ba ce Allah yamununa alayka an aslamu suna maka gori akan cewa wai su sun musulunta kace da su kullata munnu alayhi islamakum kace kakku mun gori da wannan addinin naku da cewa ku musulmai ne balillahu yamunnu alaykum an hadakum liimani Allah ne ma ya kamata ya goranta muku saboda ya shirye da ku zuwa ga imani ina fata an gane wannan kaga yadda Allah yake tasarrufi kenan jama'a cikin ayoyin sa to kaji manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun fadi wannan kalmar ta la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah duk wanda ya fadi wannan kalmar ta la ilaha illa Allah asama minni nafsahu ransa ya samu tsari gabari na ma'ana ransa ya samu tsari gare ni bazan taba kashe shi ba bazan ci mutuncin sa ba bazan cutar da shi ba an gane wannan ko ya samu tsari da kariya wa malahu haka nan dukiyarsa ta samu tsaro illa bi haqqihi sai dai da haƙin sa haƙin wa haƙin Allah na zakka da sauran haƙin da ke ainihin wato cikin dukiyoyi wa hisabuhu ala Allah kuma hisabun sa yana ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a labban hadisi na 2946 Imam Muslim ya fitar da shi a labban hadisi na 21 a cikin sahihul littafin sa Allah ta'ala ya gafarta musu baki daya to jama'a kun ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wannan kalmar shine sai an yi mene sai an fito da wannan kalmar kai tsaye an ainihin wato fade ta kowa ya ji وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكرمو حديثي دقى أبو هريرة ألا يكار مشيدا أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم ألا سيرا لأمنشن ألا استبت أقريش يا فدي لعمه عند الموت قبفنسا كنن بابنسا كويا ينبا بنسا يا يموتوا يا عند ذي موتوا سيفار فتا وأنهم واتوا baffansa shine Abu Talib ko yace da shi qul la ilaha illa Allah ya kai baffana ka fadi kalman nan ta la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm alqiyama zan maka sheda da wannan kalman a ranar tashin alqiyama a gaba ga Allah a wata riwayar ce masa ya ammi ya kai baffana qul la ilaha illa Allah ka faɗi kalman nan ta la ilaha illa Allah wannan kalman ahajju laka biha inda Allah zan yi jayayya a gaban Allah cewa ka faɗi kalman ta la ilaha illa Allah Allah ya saka aljanna amma ina sa Abu Jahal suka zo suka zauna kusa da shi yace to yanzu ka zaka ba addinin yara yanzu zaka kyamaci addinin kakanka addinin babanka Abdul Muttalib atarghabu an millati Abdul Muttalib kaga ashe ba zaka fara addinin iyaye kakanni ba ku wannan kuma yake shi wuta dama dan Abu Talib dan wuta ne la shakka kan wannan duk ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko fa aba sai yake fadin kalmar la ilaha illallah wa anzala Allahu azza wa jalla qawluhu sai Allah madaukakin sai yake sokar da fadin sa innaka la tahdi man ahbabta lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka iya shiryar da wanda kake so an gane wannan ko baka iya shiryar da wani wanda kake so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai Allah ke shi ke shiryar da wanda yake so kaga manzon Allah ya so shi shirya aiko dama manzon Allah mai san al'ummarsa da alkhairi ne to amma an wayi gari wannan bawan Allah ya yi fadin kalmar la ilaha illallah dan haka jama'a wannan abun ba zai amfani da shi komai ba a hadithin Imam Muslim da Imam Bukhari kawo babi akan wanda yake kowa samun saukin azaban wutar jahannama shine Abu Talib baffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gano da ku jama'a yana daga cikin wadanda su samu saukin azaba a wuta amma kuma dan wuta ne manzo Allah ya ce ana fitowa da shi gaban wuta an sa masa su ta kalma na wuta sun kama digadigansa amma ko madigansa na kwalo tana ta farfasa saboda tsaban azaba na bala'in azaban da ke wutar jahannama kuma zai dawo masu cikin jama'a ba fitowa Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu akhrajahu Muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin alamin hadisi na 25 a cikin sahihin littafinsa فهذه هي شروط لا اله الا الله تو جماعه كجي ودنن سوني شروطن كلمه لا اله الا الله لا تنفع قائلها شيئا باتا انفانك ga dukkanin wanda ya fade ta اذا اخل بشروطها متكر دي يي واتي شروطن نن كلمه لا اله الا الله دو يدا متي يچي maka yayi imani kuma ina fadin kalmar la ilaha illa Allah matsakai yan to babu waɗannan sharuɗan to kai tsaye faɗin kalban a baki ba za ta amfani da shi komai ba aw akhalla biwahidin minha kai koma yayi watsi da ɗaya daga cikin ainihin wato waɗannan sharuɗa na kalmar la ilaha illallah wa inna ma tanfa'u man tahaqqaqa bi shurutiha za ta yi amfani ne kawai ga wanda ya tabbatar da sharuɗan nan la ilaha illallah wajtanaba nawaqidaha kuma ya nisanci dukkanin ababen da ke warware wannan kalmanta la ilaha illallah Allah ta'ala ka tsare mu ka kare mu ka tsare mana imanin mu ka shinde mu zuwa ga ainihin wato tafarki daga mare yace na waqidu la ilaha illallah ababen da ke warware kalmar la ilaha illallah ababen da ke bata wannan kalmanta la ilaha illallah ke dan mutum zai iya fadinta a baki yana ma yawo a cikin musulmai amma akwai abin da zai aikata wanda wannan zai fitar da shi daga wannan kalmar la ilaha illallah wannan abu zai zama ridda zai zama fitar da mutum ne daga musulunci wannan su za mu zo mu bayyana a cikin wannan ainihin wato babi na musamman insha Allah ta'ala Allah ta'ala ka fahimtar da mu daidai ka ba mu ikon faɗin daidai malai ya ce annawaqidu jam'u naqidin idan ka ce annawaqidu jam'i ne na naqidun wa hiya al-mubtilat shine ababan da ke batawa dukkan abin da ke bata wani abu sai a ce mishi ya zamto mene ya zamto naqidun lahu mithlu nawaqid al-wudu'i kamar ababan da ke warware alula an gane ko ababan da ke warware alula ai mubtilatihi ma'ana ababan da ke bata alulan gaba daya to samman nawaqib to waɗannan abubuwa ana kiransu suna nawaqib ma'ana abubuwan da ke bata mene abubuwan da ke bata alula ko abubuwan da ke bata wani abu sunansa nawaqib wa nawaqib la ilaha illa Allah ababan da ke warware waɗannan kalma take bata kalmar la ilaha illa Allah ko da an fade ta a baki hiya nawaqidul islam su ne waɗannan abubuwan da ke warware musulunci gaba daya saboda mene ai wannan kalma ta la ilaha illa Allah ita ce nan asalin kalmar musulunci ai ko ita ce idan aka fade ta ake shiga musulunci ita ce kuma wanda idan aka fade ta akai wadi da ita an fita mene an fita musulunci وتسمى بأسباب الردة هكذا أنا كرم ودن أبوبوا كلمه من ردة كلمه من دكي سببا ومتن سجا ومتن يردة قبرن الديني قبادا أو أنواع الردة كوكما أتي نوعو الردة نوعو الردة أبوبوا دزارا متن يأيك تاتو يابت مسلمين sai yayi kokarin fadin wata kalmar ta la ilaha illallah sabuwa kingal ya kuma jaddada imanin sa sannan Allah ta'ala zai kafa wannan imanin nashi jama'a ina fata an gane wannan wa ma'rifatuha min al-ahammiyati bi makanin li yajtanibaha al-muslim kuma sanin wadannan abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah suna da matukar muhimmanci a wurin musulmi jama'a suna da matukar kyau kowane musulmi yayi kokarin sanin waɗannan al'amura li yajtanibaha al-muslim saboda musulmi ya nisance su wa yahdhar al-wuqu'a fiha kuma saboda musulmi ya ji tsoron fadawa zuwa cikin waɗannan ababe da ke bata masa imani ababen da ke warware masa kalman nan ta la ilaha illallah shine ma'anan ويحذر الوقوع فيها كما يجي صوران فاداوا افكاوا زوا ga ainihin ababin da ke warware wannan kalma ta la ilaha illallah wa ala hada sai zama cewa ashe mutun yakan iya fadin kalmar la ilaha illallah ya mai ikrarin musulunci amma akwai wasu ababe ko wasu ayyuka da yake aikatawa wadanda kai tsaye sun fitar da shi daga wannan musulunci jama'a an gane wannan ko sun fitar da shi gabarin wannan addinin kakaf baki daya Allah ta'ala ka tsare mana imanin war riddatu anil islam yin ridda gabarin kuma musulunci shine arruju'u anhu mutun ya dawo gabarin musuluncin gaba daya a waye gari mutun ya bar musuluncin gaba daya shine abin da ake nufi ar ridda a waye gari mutum ya aikata wani abu wanda zai ja masa barin musuluncin gabaki daya an gane ko man yartadda akan ce mutum yayi ridda idza raja'a idan ya dawo gabarin musulunci ma'ana da yana ciki yanzu kuma sai ya dawo cikin kafirci ya bar mene ya bar addinin musulunci gaba daya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya kaga she shine juyuwa kenan ko kada ku juya akan digadigan ku bar wannan addini fatanqalibu khasirin sai ku juya baya kuna hasararru gabarin ainihin wato shari'a ta Allah madaukakin sarki jama'a an gane wannan ko ashe akwai riddan amsulinci kenan ko dan haka kenan wannan zai nuna maka cewa da'awar masu fadin cewa ai da zaran ka fadi la ilaha illallah babu wani abu da zai fitar da kai daga musulunci jama'a wannan ƙarya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abubuwa mabambanta da kan iya fitar da mutum daga musulunci wanda za mu zo mu karanta su kuma za mu zo mu je su insha Allah ta'ala an gane wannan ko wa qala ta'ala kuma haka nan Allah madaukaki ya ce wa man yartajid minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikinku ya bar addininsa kaji wanda ya ridda daga cikinku ya bar addininsa ya juyo ya bar addinin musulunci an kama hanya an tafi da shi sai ya juyo ya tsamo kansa gabarin addinin musulunci gaba dayansa fa yamut wa huwa kafir kuma ya mutu yana kafiri fa ulaika habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda Allah yake lalata ayyukansu a duniya da lahira وأولئك أصحاب النار كما وأنن سوني يموت هم فيها خالدون كما وأنن ذاس دوما أسكن ون موتا جهنم الله تعالى كتيا شيم كثيرين كنن أشيم تيجي كان يرد يبرع الدين إنسا كما متكرم تيجي متى أكن هكا تزيد ومني أسكن موتا جهنم باب رانم فتوه الله تعالى كتيا شيم كثيرين من إيمان مو ذرية مبكرة وهذا تحذير شديد ما ليش ونن فصورة الواني من سنني وانني مثلني جنكني مثلني من الله تعالى للمؤمنين دغ وجن الله غباينسا كو مؤمني الله ني يكي جاوا باينسا كني وانا باين ناسا باينسا مؤمني وان سكاي ايماني دا شي كينن ومن يرتد منكم عن دينه ايها المؤمنون يا كو مؤمني duk wanda ya ridda gabarin addinin sa fayamut wa huwa kafirun yamutu yana kafiri wa lam yatub qabla al-maut bai tuba gabanin mutuwan sa ba wa yarji' ila al-islam ballantana ma ya dawo zuwa ga musulunci faqad habitat a'maluhu tabbas wadannan ayyukan su sun lalace ay batalat mana ayyukansa an shafe su an lalata waɗannan ayyuka fi dunya wal akhirah a duniya nan da kuma lahira wa ulaika ashabun nar kuma jama'a waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khaliduna kuma su dinnan madawwamani a cikin wutar jahannama za su dawwama har abada babu fita daga ainihin wato cikin wannan wutar jahannama jama'a وقال تعالى هكذا ألا مدوك كنسرك يفدي أسكن سورة محمد يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم للي ولنو أن سك يرد أكن دقا دقين سك داو دبايا دبايا سك برأ الدين من بعد ما تبين لهم الهدى أبايا شريا تابين غريس متكر بياني من زميسين بياني متكرين بياني akan cewa ayi imani da Allah a kuma kafircewa dukkanin wani tagutu kada a bautawa shedan kada a bi hanyoyin shedan bayan shari'a ta bayyana gare su ash-shaytan sawwala lahu shedan ne fa ya rude su shedan ne ya yaudare su an gane ko wa amlalahu kuma ya ainihin wato yi musu ainihin wato shifta game da wannan abin da su aikatawa ma'ana shedan ne yake ziga su cewa ku je ku aikata kaza ai ku yi kaza ma ba damuwa kaza ma in kai babu damuwa ai babu wata matsala a rayuwarka in kai shi an gane wannan ko to gashi Allah ya faɗa mana ash-shaytanu sawwala lahum shedan shine wanda ya kawata musu irin wannan mummunan aiki jama'a an gane wannan ko sannan mene Allah ta'ala ya ce wa amlalahum kuma ya dinga sanya musu burace burace dan da ma ai yawanci burace burace ne aiko tamanni ne kawai ina fatan kaza ai mu ne ma sabin kaza ai mu ne ma muke kan kaza tamanni ne burace burace ne wanda kuma wannan burace burace na ƙarya ne kafaran maka haka Allah ya gware suka ce ai su ne nan ma suke bin tafarkin Allah Allah ya ce a laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab ba shi daga cikin ainihin wato burace buracen ku da kuma burace buracen ahlul kitabi man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata wani mummunan aiki Allah zai sakanka masa da wannan mummunan aiki sannan wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani wanda ba Allah ba a matsayin waliyi majibinci ba zai kuma samu mataimaki ba an gane wannan ko jama'a dan haka ashe mutum yana iya ridda ya bar addininsa an gane wannan ko jama'a gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana man a wannan ayan karara kamar yadda Allah ta'ala ya aiko shi ya bayyana wa al'umma sai Allah ya ce lalle waɗanda suka yi ridda ala adbarihim akan bayansu ma'ana akan digarigansu ka bar addini min ba'di ma tabayyana lahum huda, bayan ainihin shari'a ta bayyana gare su, to ka sani ash-shaytanu sawwala lahum, shaytan ne ya kawata musu ayyukan nasu, ya rude su, wa amlalahum ma'ana wa madda lahum fil amali, shaytan ya dinga tsawaita musu ainihin wato burace burace da kuma ainihin wato burin samun wani abu a duniya. Sai Allah ya ce zalika bi annahum, wannan ko ya zamto ne domin su din, qalu lil ladina karihu, sun fadawa wadanda suke kyamatan addinin nan cewa ma nazzala Allah, Allah bai saukar da komai na addini ba, ƙarya ne sakon da aka ce ma an saukar manzon Allah, ƙarya ake yi, ma nazzala Allah, Allah bai saukar da komai ba, sanuti'ukum fi ba'd al-amr, dan haka mu za yi muku biyayya a wani sashin al'amarin da kuke aikatawa. Wannan manzon da aka ce manzo ne, manzon ƙarya ne kawai, an gane wannan ko? Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu israrahum, amma fa Allah ya san gana wanda suke a cikin sirri, dan haka in ka so ma ka buye kai, in ka so ka bayyana a fili, wallahu ya'lamu israrahum, Allah ya san sirrorin su, ya san abin da suke boyewa wajen ganawa, ya san ababen da ke cikin zukatan su. Sai Allah ya faɗa maka irin waɗannan ma za a yi musu azaba, fa kaifa idza tawaffatuhul mala'ika, yaya halin su zai kasance idan mala'iku suka zo karɓar rayukan su, yadribuna wujuhahum, suna dukan fuskokin su, adbarahum, da kuma dibaran su, suna ce da su ku fitar da rayukan ku, ku bamu mu tafi da shi. Za su iya? Ba za su iya ba, wani nau'i na azaba tun kafin mutuwan kenan, ballantana kuma abin da zai biyo bayan mutuwa. Allah ta'ala ka kiyashe mu. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda suka yi imani, man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya ridda a cikin ku gabarin addininsa, fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suna son sa, shi ma Allah yana son su. Azillatin 'alal mu'minin, masu kankan da kai ne ga mu'minai, masu saukin kai ga ƴan uwansu mu'minai, amma a'izzatin 'alal kafirin, masu ainihin 'izza ne da buwaya, da buwayan kafirai. Yujahiduna fi sabilillah, suna kuma yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Wala yakhafuna law matala'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. An gane wannan ko? Man yartadda minkum an dinihi yarji'u an dinihi, ma'ana man yartadda minkum an dinihi, ma'ana wanda ya komo, ya dawo, ya juyo gabarin ainihin wato addininsa. Jama'a an gane wannan ko? Malam yace wa fil ayati, a cikin waɗannan ayoyi fa jama'a da aka karanta, tahdhirun min ar-ridda, akwai tsoratarwa na musamman game da yin ridda gabarin addini, wa wa'idun alaiha, da kuma ainihin wato narko, da tsawatarwa na narkon azaba ga dukkanin wanda ya ainihin kaficewa Allah da ainihin abin da yake aikatawa. Allah ta'ala ka kiyashe mu, ka tsare mana imanin mu insha Allah ta'ala, nan zamu dakata sai gobe zamu dora mu cigaba bi idhnillahi ta'ala. Dan haka a ƙarshe muna ainihin wato yin bayani game da cewa, kamar yadda aka sani akwai masallacinmu da ake ginawa a can ainihin wato saman layi, kuma an samu wasu daga cikin matsiyata marasa arziki suka je suka rushe mana wannan masallaci, kuma mu mun sani, kuma su ma sun sani ala yaqinin cewa Allah madaukakin sarki ya san masu wannan mugunyar aikin, duk da an buya an yi cikin dare Allah ya san su, ya kuma san da suwa aka zauna aka shirya wannan al'amari, kuma mutanen anguwan nan muna godiya gare ku, musamman waɗanda suka nuna baƙin cikinsu da kuma rashin jin daɗinsu game da irin wannan aika-aika da aka yi. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin addu'o'in da suka yi ga waɗanda suka aikata wannan munanan ayyuka, Allah ya karɓa wanda suka aikata wannan mummunan aikin. Ya Allah ka san su, kuma ka san su waye su. Ya Allah, idan sun yi da jahilci ne, bisa rashin ilimi, bisa rashin shari'a, bisa rashin kan gado ya Allah ka shiri da su gabarin wannan aikin da suke aikatawa ya Allah idan sun aikata ne bisa ganganci bisa kokarin su cutar da wasu bayin Allah bisa ainihin kokarin ganin cewa an dakushe wannan da'awa ta karantar da alqur'ani akan fahimtar magabata na kwarai karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar da mutane addini akan abin da annabi sahabbai suka rayu ya Allah idan waɗannan sun yi domin kawar da mutane gabarin mun hanyar addinin Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka san abin da suka aikata mu dai mun ce Allah ya isa sannan ya Allah ka hana su zaman lafiya Allah muna roƙonka duk abin da suke nema na alheri duniya da lahira Allah ka haramta musu shi ya Allah ka haramta musu jin dadin rayuwar nan Allah ka haramta musu ainihin wato samun rahamarka ya Allah kakka ba su ikon tuba in sun yi da gaske ne Allah ka kashe su akan wannan munan aikin Allah muna roƙonka kuma ka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafiri da kafirai masu irin wannan mugunyar aikin ya Allah ka sanya wannan ya zanto shine ƙarshen mummunan aikin su ya Allah muna roƙonka muna kuma addu'a da waɗanda suka yi da waɗanda suka goyi bayan ayin in sun yi da jahilci ne Allah ka ba su ikon tuba ka kuma gafarta musu in sun yi da ganganci ne Allah muna roƙonka Allah ka hana su sakat Allah ka watsa zuriyansu Allah ka watsa aniyarsu idan wani wanda yake da ainihin wa tunanin malanta ne Allah ka cire albarka a cikin iliminsa Allah ka wawaitar da shi Allah ka hana shi zaman lafiya ka hana shi kwanciyar hankali duniya da lahira ya Allah kakka ba shi ikon tuba Allah ka azabtar da shi irin azabar da baka taɓa yi wanda ga sai halittunka ba da haka wannan shine mu abin da muke faɗi kuma wallahi ba za mu yafe masa ba kowaye shi sai in ya tuba ta wata nasuha wannan kuma Allah yana karɓan tuba in ya tuba ya je ce ya tuba tsakanin shi da Allah amma mu dai kan ba za mu yafe ba kuma muna da yaqini cewa za a tashe mu a ranar tashin alkiyama ranar da dukiya da ƴaƴa ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya za mu je a ranar da ayyukan alheri ne kawai suke aiki kuma duk wanda ya aikata wani mummunan aiki zai je ya tadda abin da ya aikata da kai da kace aje ayi da kai da kaje karusan da ku da kuka ji dadi Allah ya sani kuma ya san abin da kuke aikatawa Allah ta'ala muna roƙonka Allah ka kiyaye mu Allah ta'ala kuma ka tsare mu gabarin aikata irin waɗannan munanan ayyuka domin jama'a wallahi aikin yayin muni mutum mai imani jama'a ba zai yi wannan ba mutum ya je masallaci ya yi kashi ya je masallaci ya yi fitsari tsakiyar masallaci sannan kuma ya je ya rushe masallaci a lokaci guda kuma a tunaninsa ma shi wannan ya bauta wa Allah ne a tunaninsa ya yi wani babban aiki ne wanda Allah zai gani ya ba shi lada kaga wannan ya fi kama da aikin jahilai ya fi kama da aikin mulhidai ya fi kama da aikin kangarrin bayi da kangare wa Allah don haka Allah ka sani ka san an zalunci mu Allah ka bi mana haƙƙin mu ya Allah dukkanin wanda suka aikata wannan aikin Allah ka garce su cuta hauka Allah ka nuna mana su a matsayin mahaukata suna yawo suna jefar da kaya akan hanya ya Allah ka hana su zaman lafiya ka hana su sukuni Allah ka zare musu tallafi Allah ka hana su sukuni ka hana su zaman lafiya ko su waye suka aikata wannan aikin in dai sun aikata domin rushe addini da kuma kawar da mutane gabarin addinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh